Manunia. Alamu dai hukuncin kotun tsaron karkin zaben shugaban kasa a Nigeria ta sa siyasar kasar ta kara dumama.
Ba toyi haƙi bane, an yanke mana haƙi ne ma gaba daya. Ba a nuna mana mutunci ba ko daya a cikin wannan shari'a.
Wannan cin tara, ina so in tabbatar miki da cewa ba za mu biya tara ba domin za mu daukar tara kotun daga ita sai dai kotun Allah ya isa.
Sai dai kuma wani tsohon jigon jam'iyyar PDP da ya tsallaka zuwa jam'iyyar SDP ya ce ai jam'iyyar PDP ce ta fara shuka da ta tsirar da abubuwan kyama.
Ai zalunci, PDP ce ta haifi zalunci. Ni na gani na je so 11 kotu. Me PDP kuma za ta yi magana akan wai zalunci a kotu? Ai su ne uwar zalunci.
Game da gurgurin ministan jihar Kaduna da ake cin kasuwa masarrafin tattalin tarayyar Najeriya babu jihar Kaduna kuwa Farfesa Isa Ibrahim Angon ne ke cewa an danne damar da doka ta bai wa al'umma.
Gaskiya cutarwa ne kwarai da gaske ga kowace jiha da ba ta da wakilci. Su sauran jihohin sun yi sa'a dama bibiyar ne suke da shi to ɗaiɗai ba ka amince ba ko ba a yi ba komai su zai ce kawai ba ta da kuɗi.
Su kuwa wasu masana cewa suke ai cire tallafi ya ta gayyar talakawan Najeriya.
Ana magana cewa sanadiyar cire tallafin man nan shekara na 2023 din nan watan 1 zuwa watan 3 akwai mutane miliyan 4 da suka shiga cikin talauci. A kuma yanzu zuwa ƙarshen shekara ana tunanin cewa akwai mutum miliyan 700,000 da za su shiga cikin talauci. Saka ga rayuwar mutane ta canza.
Waɗannan ba so mun taɓa tattaɓo cikin tarin miliyan da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku cikin hikima shiri na 135 cikin jerin shirin manuniyan da kan tattauna da ƴan ƙasa da kuma hukuma hukumar kuma ita ce ta yi hukunci kan karar shugaban ƙasar da ƴan adawa ke ta cewa a gaskiyar magana suna ganin an tabkata mama Dr. Yunusa Tanko Jigo ne a jam'iyyar Labour da yace yadda kotun ta yanke hukunci kunci ne yasa dole su ƴan adawa su dugunzuma
ba toyi haƙi bane an yanke mana haƙi ne ma gaba daya ba mu da haƙi ba mu da ma mutunci ba a nuna mana mutunci ba ko daya a cikin wannan shari'a kuma duk abubuwan da muka faɗa da suma aikan suma ƴan Najeriya ne an sanka abin da aka magudin da aka tabka a cikin wannan zabe amma suke cin mutara ba su kuma sun cin mutuncin mu to abin da suka yi a ci gaba ma'ana shi ne barawo ma zai zuwa ya zo ya nemi shugabancin Najeriya kuma ba wanda ya isa hana shi billahi lazi kuma a kashe demokradiya abin da ake kokarin yi kenan yanzu da ake cikin zunnan kowa ma in ya ga dama kuma in dai kana da kuɗi zaka iya zuwa ka fito da mutane wanda za su samu da mutane hankali za su iya sasan akwati za su iya magudi za su iya abubuwan da suka ga dama za su kama rage mulki za su yi shi mu kuma mu daga kara wannan tare da muka zaci mu mai daga kara sai mu gani kuɗi ko za mu iya biya ko ba za mu biya ba
shi ma dai wani jigon jam'iyyar PDP a tare na jira Malam Umar Sani Dikadi ya ce tattara tarin tarar da aka tura wa masu kara sa suka gane cewa lalle dai Allah kadai ya san karatun kurma
kaman banmu dauki daman cewa kotun nan za ta yi mana adalci ba amma duk da haka da yake tsarin mulki ya bada dama ka kai kotu to dole ne mu kai kotun farko kafin mu je kotu na biyu kuma taron da aka shimfida cewa an yi mana cewa mu biya cikin kwana biyu ko kwana uku ya nuna gaggawa na kotu saboda haka idan za mu dauka kara dole ne a dakatar da wannan maganan biyan tara domin ba ita ce kotu na ƙarshe ba kotun ƙarshe shine kotun koli na Supreme Court ita ce za ta iya cewa ta tabbatar da wannan abin da kotun ta yi ko kuma ta sauya abubuwan da wannan kotun ta yi saboda haka mun dauka kara tun a jiya tun da kwana 14 ne muke da shi na shigar da kara sannan kuma a saurari karar mu saboda haka wannan cin tara ina so in tabbatar miki da cewa ba za mu biya tara ba domin za mu daukaka kara kuma idan kotun koli ta ce to lalle ta tabbatar da wannan tara to a lokacin ne za mu biya tunda da wannan kotun daga ita sai dai kotun Allah ya isa
sai dai kuma tun tsohon jigon jam'iyyar PDP da ya tsallaka zuwa SDP Dr. Umar Arɗebule na ga duniya cewa ai idan har ma za a zargin zargi ga kotunan Najeriya to PDP ma ya kamata a fara tuhuma
sha'ilin da PDP suke gasa mini ayan zalunci a hannu sannan rugo zuwa kotu kotu su kara mini garwashin wuta a kai. Me PDP ta ce, ai sa'ilin PDP da shugabanninta da kuma gwamnatocin da suka kafa sun ga kaman kayan ado suke yi da zalunci. Ato, yanzu abun ya juye, reshe ya juye ga mujiya, sannan su ce za su fada. Za su ihu, za su ce magana wai ana zalunci. Ai zalunci, PDP ce ta haifi zalunci. Ni na gani, na je so 11 kotu. PDP su bi kotu, su ba da kudi, su yi duk abinda za su kotu su juye a kaina. Supreme Court so 3 na je, Court of Appeal so 3 na je, High Court so 5 na je. Me PDP kuma za ta yi magana akan wai zalunci a kotu, ai su ne uwar zalunci.
Tun bayan tun kuɗe ta tare tantance minista daga jihar Kaduna, wasu masana ke ganin ai shikenan kuma jihar Kaduna za ta taka tarkon tagumi, sai dai kuma idan daga baya za ta nemi alfarma. Sai dai kuma ɗaya daga cikin masu fashin baki a kan al'amuran da kan kai komo a duniya, Farfesa Ishau Ibrahim Ango na jami'ar jihar Kaduna, ya ce ya zama wajibi shugaban ƙasa ya gaggauta ɗaukan minista daga jihar Kaduna tun da majalisar zattawa ta riga ta fara zama.
Tsari dai na federaliya da kuma doka da aka samu ta tsarin mulkin Najeriya ya nuna cewa kowace jiha a bata akalla wakilci a majalisar gudanarwa ko zartarwa ta ƙasa. Mu kuma jihar Kaduna minista ɗaya aka bayar, kuma majalisa bata tabbatar da shi ba, kuma a yanzu haka suna an so mu gudanar da taruka na majalisar ba mu da wakilci a ciki. Wannan yana da hadari kwarai da gaske, domin mai ɗaki shi san inda ruwa yake zuba. Inda muna da wakilci, abin da ya dame mu zai iya bada kuma kome za a raba, za a tabbata an bamu. To wannan gaskiya abu ne mai cutarwa kwarai da gaske. Amma dai tunda akwai ma'aikata guda ɗaya da naga an kusan an ware ta ba a taba ta ba, sai mu ce to muna zaton wannan ma'aikata ita aka ban mana. To amma a haka din ma muna kira ga shi mai girma shugaban ƙasa da ya hanzarta domin a sami sabon wakilci ko wanda zai wakilce mu a wannan matsayi, domin mu ma jihar Kaduna mu sami abin nan. Domin rashin haka gaskiya cutarwa ne kwarai da gaske ga kowace jiha da ba ta da wakilci. Su sauran jihohin da su ma ba amince da ministocinsu ba, sun yi fara dama bibi ne suke da shi. To ɗaiɗai ba ka amince ba, ko ba a yi ba ba komai. Amma mu ko ɗayan ma ba mu da shi, Kaduna ce kawai ba ta da ko ɗaya. Kuma ina ganin wannan abin a duba ne kwarai da gaske.
Game da kwarmato da kwarorotan kwashe tallafin taimakawa farashin mai a Najeriya, kuwa masana da wasu 'yan ƙasa ne ke cewa a gaskiya cire tallafin ya buga wa talakawan Najeriya gutuma.
Ana magana cewa sanadiyar cire tallafin man nan shekara na 2023 din nan, watan 1 zuwa watan 3 akwai mutane miliyan 4 da suka shiga cikin talauci. A kuma yanzu zuwa ƙarshen shekara ana tunanin cewa akwai mutum miliyan 700,000 da za su shiga cikin talauci. Saka ga rayuwar mutane da ta canza, mutane a Najeriya za ka suna tafiya a kafa, yanayin abincin da al'umma suke ci ma ya canza. Za ka ga yanzu a samu a ci abincin ma ake magana, ba wai magana abinci da nama ba.
Mutane suna cikin halin ha'ula'i, musamman ma mata. Dan yanzu ina gaya maka, mata ma yanzu suke rike da gida, saboda mazajen nan galibi masu yin asaba ne. An cire tallafin man nan, motoci suna a ajiye, mashinan ma in an cin sa man sun zagaya, kuɗin su sukan ce baya dawo. Tsadar rayuwa, tsadar mai, yanzu abin da mata suka koma kenan, wanke-wanke da shara gidan masu kuɗi, saboda babu abinci.
Yanzu halin da ake ciki, mafi akasarin talakawa musamman matasa, wallahi ba su san ina za su tunkara samu naira 20 ba. Za ka ga mutum wallahi ba ɓarawo ba ne, magidanci ne, amma wallahi zai je sata. Dattijuwa ko kuma budurwa ko bazawara za ta je ta yi baɗala don ta samu abin da za ta ci ta da 'ya'yanta. Wannan halin da ake ciki kenan a wannan ƙasa tamu Najeriya, ƙasar da ake sanya ta a cikin ƙasashen da suka fi arziki a duniya.
Iyaka batutuwan da za mu iya kawo muku kenan cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe mu da fi iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa kullum kwanan duniya ne suke ƙara rama. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1,351 ne su yi sallamar sakin kujerun da su ne suke ta faman ta sama. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zama muku, musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudanar dawo da muryoyin da kan ɓamɓare dukkanin ɓamɓorin da ka iya kawo ɓaramɓarama. Kuma a madadinsu duka ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya.